sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya na yau Lahadi 12 ga watan Yuli shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lasariyan. Kafin ku ji abin da muke dauke da su, ga kanun labarai.
Annobar coronavirus ta ci gaba da hauhawa a wasu yankunan duniya, inda yanzu haka ake da fiye da mutane miliyan 12,700 da suka kamu da cutar a faɗin duniya. Rundunar sojin Amurka ta ce ta sami mace bakar fata ta farko matukiyar jirgin saman yaƙi. Iran ta bayyana cewa kuskure ne ya kai ga musabbabin kakkaɓo jirgin saman fasinja na Ukraine a farkon wannan shekara, wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutane 176 da ke ciki.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji, 'yan takara a zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar na ci gaba da kullowa yayin da ya rage watanni 5 ƙasar ta yi zaɓe. Za ku kuma ji tattaunawa da muka yi da wani jami'in gwamnati a ƙasar Ghana akan samun sababbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 600 a cikin sa'o'i 24. Muna kuma ɗauke da tattaunawa da shugaban riƙo na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, Mai Malabuni, akan irin dabarun siyasar da ke faruwa a cikin jam'iyyar. Bayan haka za mu kawo muku shirin matasa, amma sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Annobar coronavirus ta ci gaba da hauhawa a wasu yankunan duniya, inda yanzu haka ake da mutane fiye da miliyan 12,700 da suka kamu da cutar a faɗin duniya, a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins, tare da waɗanda suka mutu sakamakon cutar fiye da rabin miliyan. Amurka tana da kusan kashi 1/4 na adadin kamuwa da cutar a duniya, da ya kai miliyan 3,200, da kuma waɗanda suka mutu fiye da 134. A ranar da Amurka ta bayyana adadi mafi yawa na mutanen da suka kamu da cutar 66,528, an ga shugaba Donald Trump sanye da takunkumin rufe hanci a karon farko a ranar Asabar a asibitin sojan ƙasar ta Walter Reed da ke wajen birnin Washington. To sai dai Trump ya ce, idan kana cikin asibiti yana da matukar muhimmanci ka saka takunkumin na rufe hanci. Trump ya yi ta tsarguwar 'yan jarida da sauran mutane saboda saka takunkumin ɗaya daga cikin hanyar da kasashe da dama suke bi domin rage yaduwar cutar. Jihar South Carolina ta bayyana sababbin kamuwa da cutar fiye da 2,200 a jiya Asabar, yayin da jihar Louisiana ta sami fiye da 2,600 a ranar Juma'a. Kasar Mexico ta bayyana sababbin kamuwa fiye da 6,000 a jiya Asabar. A yau Lahadi kuma Rasha ta ce tana da sababbin kamuwa da cutar fiye da 6,000. Iran ta bayyana cewa kuskure ne ya kai ga musabbabin kakkaɓo jirgin saman fasinja na Ukraine a farkon wannan shekara, wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutane 176 da ke cikin jirgin. Hukumar sufurin jiragen saman kasar ta Iran ta faɗa a yammacin jiya Asabar cewa an sami tangarɗa ne sakamakon wani kuskure da aka yi wajen bibiyar tsarin daidaita na'urar hangen nesa. Iran ta ce akasin da aka samu ya haifar da kuskuren digiri 107 a tsarin. Harbo jirgin ya auku ne a yayin da shirin kariyar kasar ta Iran yake cikin shirin kota kwana, bayan da aka kashe ɗaya daga cikin manyan janar na sojin kasar a wani harin makami da Amurka ta kai a Iraki. A daren da aka harbo jirgin, Iran ta harba makamai masu linzami a wani harin da ta auna sojojin Amurka a Iraki. Masu zaɓe a ƙasar Poland sun fito jefa ƙuri'a a yau Lahadi, alamarin da masu fashin baki ke bayyanawa a matsayin zaɓen raba gardama tsakanin shugaban ƙasar mai ci Andrzej Duda da kuma magajin garin Warsaw Rafal Trzaskowski. A zuwan farko na zaɓen da aka gudanar a ƙarshen watan Yuni, ba a sami tabbataccen wanda ya lashe zaɓen ba. Duda ya sami kashi 43 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da Trzaskowski shi kuma ya sami kashi 30%. Jam'iyyar Duda ta Law and Justice Party tana fatan faɗaɗa rinjayenta a majalisar dokoki domin aiwatar da tsarin gurguzu da manufofin da suka shafi shari'a da shigowar baƙi, da kasashen ƙungiyar tarayyar Turai da dama suka soki lamirin su da cewa sun sabawa tanade-tanaden demokradiyya. Sun kuwa haɗa da alƙawarin da Duda ya yi na haramta da Rusan kan yancin auren jinsi a makarantu. Ya bayyana Luwadi da Madugo a matsayin mafi muni akan kwaminisanci. Shi kuwa Zaskowski na jam'iyyar Civic Platform Party yayi gangami yakin neman zaben sa ne tare da alƙawarin ci gaba da muhimman tsare-tsaren inganta rayuwar jama'a na gwamnati mai ci yanzu. Amma yace zai toshe duk wasu ayyukan majalisar dokoki da suka saba wa kundin tsarin mulki. Haka kuma yace zai maido da kyakkyawar dangantaka da kungiyar tarayyar Turai. Annobar coronavirus ta tilasta samun tsaiko a wajen gudanar da zagayen farko na zaben da kusan wata biyu. Masu lura da al'amura sun ce tsaikon gudanar da zaben ya bakanta wa duda, wanda ya ga alamun kamar zai yi nasara cikin sauki a zagayen na farko na zaben. To amma farin jinin sa ya ragu bayan da daya jam'iyyar ta sauya wasu ƴan takararta da ba su da farin jini da Zaskowski da wasu ƴan takara. Aka kuma ba su damar fita yakin neman zabe sosai sa'ad da aka sassauta dokokin hana zirga-zirga na hana yaduwar COVID-19.
To madalla a jamhuriyar Niger, yayin da ya rage watanni biyar a gudanar da zaben gama gari, ƴan takara na ci gaba da bullowa domin neman shugabancin kasar. Kamar yadda Tazu da Hantsi, wasu jam'iyyu suka tsayar da wani matashi Abdulkadir Umar Alfa domin ya wakilce su a wannan fafatawa karkashin tutar hadakar gayyar zabe. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma, Islam Mumunna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin wani gangamin da suka gudanar a wannan Lahadi ne, magoya bayan jam'iyyu sama da 20 mambobin hadakar da ake kira gayyar zabe suka yanke shawarar tsayar da shugaban jam'iyyar NJN Halal matashi Abdulkadir Umaru Alfa a matsayin wanda zai tsaya musu a zaben shugaban kasar Niger na ranar 27 ga watan Disamba 2020. Shugaban jam'iyyar Fena Al'umma Sanusi Tambari Shaku na daga cikin jagororin wannan sabuwar tafiya.
Abdulkadir lalle yana da kama wanda ya iya neman shugabancin kasa. Tunda dai yau siyasa in ana yin tabbalantana ta neman shugabancin kasa dole sai da kuɗi, kuma sai in ana iya kashe kuɗin, sai in ba a rowa, sai in ba a abu. Shi ko Abdulkadir ga dai abin da muke gani muna tinkaya ba ya rasa kuɗi, kuma ga abin da muke gani ba shi tsoron kashe kuɗi.
Samun kujerun wakilci masu yawa a majalisar dokokin ƙasa na daga cikin abubuwan da hadakar gayyar zabe ta kudure aniyar cimmawa a yayin zaben na ƙarshen shekara.
Kai kai takara amma ƙuraka ba su cika ba wanda za ka yi ka samu dafite. Sai muka ce da kai da wagga asara ƙara a gama kai, a yi tsayuwa guda, a yi ƴan takara na listi guda, sai mu game mu duka. Kai ka kawo naka candidate, wagga ta kawo naka, ni in kawo na wanga shi kawo na shi, sai mu yi takarda guda mu ce ga ƴan takaranmu na gayyar zabe, kamar ma ƴan takarar party guda ne. Kun ga yan anka tai zabe kenan, waɗanda ƙuru ba ai asara su ba.
Dan takarar wannan kawance, Abdulkadir Umar Alfa ya bayyana farin ciki a dangane da yadda ya samu karbuwa daga dukkan abokansa. Yana mai tabbatar musu cewa zai dage dan ganin gayyar zabe ta takarawar gani a wannan karawa. Dan takarar na wannan kawance, Abdulkadir Umar Alfa ya bayyana farin ciki a dangane da yadda ya samu karbuwa daga dukkan abokansa. Yana mai tabbatar musu da cewa zai dage dan ganin gayyar zabe ta takarawar gani a wannan fafatawa.
Ina ma Allah subhanahu wataala godiya da ya tara mu nan, kuma ya kasance da kudin nan shaidu ne shi Allah abinda ya so yake, kuma shi ke ba da mulki ga wanda ya so. Ina muku matakar godiya.
Ya kara da cewa
en ce jour du 12 juillet que l'ensemble de ces 22 partis ont placé leur confiance en moi.
Ina yi muku godiya a wannan rana ta 12 ga wata da jam'iyyu 22 suka bani amana. Ba wai dan nafi kowa bane aka bani wannan matsayi, a'a, saboda sun san zan iya. Shekaru sama da 30 na demokradiya, ƴan Niger na buƙatar canji, kuma shine abin da muke so mu samar a ƙarƙashin wannan hadaka.
Je suis certain que tous les Nigériens aiment le changement.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Sai kuma tattaunawa da muka yi da Dr. Yunus Usman, jami'i a ofishin mataimakin shugaban kasar Ghana, akan samun sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 600 a cikin sa'o'i 24. Ghana dai tana cikin kasashen Afirka da cutar COVID-19 ke ci kamar gobarar daji. Sai dai gwamnatin kasar ta tashi haƙa wurin yaƙi da ita. Dr. Yunus Usman ya mana ƙarin haske akan dalilin da yasa ake ganin cutar na ƙara yawa a ƙasar Ghana.
Abin da ya kawo ake ganin yawan wanda suka kamu da wannan ciwo na ƙaruwa shine yawan test da ake yi,
ana so yawan gwaje-gwajen lafiyar mutane.
Yawa. To wannan abu da ake yi in ana gwaje-gwaje ana shiga ba a rabu da mutane ba. To sai ana fito da masu waɗanda suka kamu da ciwo waɗanda ba a sani ba, domin yawanci jama'a na tafiya cikin gari sun kamu da ƙwayan wannan ciwo amma saboda ba jarrabawa ba a gano ba, wasu kuma ba su nuna symptoms da an ka sani na wannan ciwo.
Alamomi bai bayyana a jikinsu.
Bai bayyana. Da yawa sun kamu da ciwo sun samu lafiya, alamomi bai bayyana ba. To kaga yawan jarrabawa da shugaban ƙasa ya ƙarfafa ya ce a yi ta yawan jarrabawa, don advice manya kenan, likitoci, masana da scientists, shawaran da suka bayar shine a yawaita yi duniya duka. In an ka yawaita yi kamar kwatanci unguwarmu da muke sai an ka shigo an ka screen dukkan unguwa, to lalle mu suna nan da ke yawo da sun kamu ba a sani ba. To sai a gani, to wannan ke bari ba ana gani yawan abin kuma shi zai taimake.
To kana ganin yawan gwaje-gwajen da ake yi ya taimaka ko dai a'a don mutane na fargaba kwarai da gaske?
Ya taimaka kwarai kuwa, domin yawan gwaje-gwajen da ake yi ya bari yawan yin magani kuma ya karu, kuma yawanci an kuma samu ci gaba a cikin waɗanda ake ma magani suna samun lafiya. Kisa yawan gwaje-gwaje ya taimaka wurin an gano yawanci mutane na ɗauke da shi, kuma ya taimaka doktoci na aiki, likitoci ana aiki har ana samun lafiya.
To ko kana da adadin waɗanda suka samu lafiya?
To a takaice ne an yi a samu kamar zuwa 19,000. To idan an ka shiga wato 19,000 a cikin waɗanda suka kamu da wannan ciwo, to kaga lambar ya sauka ƙasa.
To menene shawara ko kuma wani irin matakai hukuma ke ɗauka na kiyaye ainihin ka'idoji da aka ajiye na gujewa yaɗa wannan cutar?
Shi wannan cuta ka'idoji da an ka ajiye na duniya duka ne da baki ɗaya, kamar wurin wanke hannu da ruwa mai kwalara ko ruwan famfo da aiki da sabulu, in ba ka da wani abu ma da za ka yi sai ka samu shi hannun da ake yi. Da yanzu da an ka yi mandatory face mask mutane ba sawa. Akwai dai cikas kwadar da wurin sa face mask don wasu ko su yadda kamar akwai ciwon babban lesa wani shi yana da
takunkumin nan da ake saka ma huska kenan.
Takunkumin wani shi bai yadda ba. To ya zakari tana gani bai yadda ba ko kai magana shi bai yadda ba balle. To wani huskan kuma ba ka ganewa ko shi sa mafi alheri ne mutum kai ka ɗauki hanya wanda an ka ce shi ne an ka ajiye. To shi ne a yi amfani da takunkumin nan da an ka ce mandatory ne a ƙasar muka. A runka wanke hannu a kula da kuma social distancing sa'annan cunkoso a wuri
daya. Dr. Yunus Usman kenan jami'a ofishin mataimakin shugaban ƙasar Ghana. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Rundunar sojin saman Amurka ta ce ta sami mace baƙar fata ta farko matukiyar jirgin saman yaƙi. Kulejin horar da sojin sama ta wallafa a shafinta na Twitter cewa Lieutenant General Madeline Soyego ita ce mace baƙar fata ta farko da ta zama matukiyar jirgin saman yaƙi. Soyego, wadda ta kammala karatunta na digiri a kulejin ta horar da sojin sama a shekara ta 2017, ta sami horo akan tuka jirgin saman yaƙi, za ta kuma karɓi kambanta na tabbatarwa a ƙarshen wannan watan. Shafin intanet na soji na military.com ya bayyana cewa binciken da ya gudanar a shekara ta 2018 akan bayanan da rundunar sojin sama ta samar ya nuna cewa kashi 1.9 cikin 100 ne kacal na rundunar da suke aikin tuka jiragen saman yaƙi suke baƙar fata. An tura su wigil aiki a runduna ta 21 ta horarwa da ke Kingsville ta jihar Texas. A yau Lahadi an saki wani farfesan shari'a na Beijing da ya suna wajen sukar lamirin shugaban kasar China Xi Jinping da jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin kasar bayan tsare shi na tsawon kwanaki shida a cewar abokansa Xu Zhangrong, wani farfesan tsarin mulki a shahararriyar jami'ar Tsinghua. Ya koma gida a yau Lahadi da safe, to amma har yanzu yana karkashin tsaro kuma bai da yancin yin magana a bainar jama'a akan abin da ya faru, kamar yadda wani abokin sa da ya nemi a saka ya sunansa ya bayyana. Haka ma duk yunkurin da aka yi na jin ta bakin ma'aikatar 'yan sandan Beijing da jami'ar ta Tsinghua ya tashi a tutar babu a yau Lahadi. Sunan Xu, mai shekaru 57 a duniya, ya yi tambari a watan Yulin shekara ta 2018 akan sukar matakin cire iyakar wa'adin mulki biyu ga shugaban China, lamarin da zai baiwa shi damar ci gaba da mulki bayan karewar wa'adin mulkin sa na biyu da yake ciki. A cewar wani sakon karta kwana da aka tura wa abokan Xu da kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya hango, 'yan sanda fiye da 20 ne suka kama shi a gidansa da ke ƙauyen Beijing a ranar Litinin da safe, waɗanda kuma suka bincike gidansa suka kuma kwace masa kwamfuta. A cewar abokan Xu, 'yan sanda sun faɗa wa matarsa cewa an tsare shi ne bisa zargin neman karuwai a wata tafiya da ya yi zuwa Chengdu. To amma akalla abokansa biyu sun musanta zargin, inda suka ce ana neman bata masa suna ne.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na cikin tsaka mai wuya, inda wasu ke kallon dambar wadda ke cikin gida a jam'iyyar kan iya zama sanadin durkushewarta a zaben shekarar 2023. Hasali ma wasu na ganin cewar shugaba Muhammadu Buhari ne ke kan gaba wajen kawo wa jam'iyyar matsaloli da take ciki. Don warware zare da abawa, ga abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande da tattaunawa da yadda shugaban riko na jam'iyyar ta ƙasa kana gwamnan jihar Yobe Maima Labuni. Da kuma abin da yake cewa
ganin wani gajewar jam'iyya karkamanta tun 2013 lokacin da ake wannan gamin gambiza a Imaja, akwai ministan wancan lokacin Doyin Okubre da ya ce idan jam'iyyar APC ta yi wata shida a raye a kira shi shege. So mun shiga rigingimu da dama wanda suka wuce wannan, sannan kuma kada ka manta a wannan demokradiyya da muke ciki tun daga 1999, wannan ba shi ne karo na farko da jam'iyya take mulki ba. Akwai jam'iyyar PDP da ta yi a baya, kuma kada ka manta sun sha yin irin waɗannan abubuwa, wanda misali zan baka a 2006 zuwa 2007 lokacin da Obasanjo ya zo tafiya. Mataimakin shugaban ƙasa na wancan lokacin Atiku Abubakar ya fita daga jam'iyya da gwamna guda ɗaya sun bar jam'iyyar, amma bai hana jam'iyyar PDP cin zaɓe a 2007 ba. To shi rigima irin ta cikin gida ko sauya shugabanci ba wani abu bane sabo a siyasar Najeriya, kuma wannan gyara da muke so mu yi da kuma wannan nauyi da aka aza mana, muna ganin shi ya zo a daidai lokaci, wanda ba ma wani fuskantar wani zaɓe na kasa baki ɗaya a nan kusa. To saboda haka dukkan gyare-gyare da ya kamata da ya kama mu yi, insha Allah za mu yi shi, kuma jam'iyyar nan tana nan daram kamar yadda take. To ba wani fargaba dai mu a gare mu, dukkan ma mai tunanin cewar jam'iyyar APC za ta wargaje saboda wannan gyare-gyare da za a yi. Ina ganin mai shi yana mafarki ne, gara ya farka ya gane cewar ba haka bane.
To idan kana cewar mafarki ne wannan tunanin, ai za a ga cewar akwai zababban shugaba a jam'iyyar nan taku, amma kuma bai cika shekara biyu ba, balle ai magana wa'adin shi, saboda wasu daga ciki suna ganin cewar an musu rashin adalci ne a cikin jam'iyyar, shi yasa aka samu wannan barakar.
To ai duk lokacin da kaga an dauki matakin gyara an hangi barna ne, ba so ai a ci gaba da barna, shi yasa za aka dauki matakin gyaran. Kuma kwamitin koli na jam'iyyar da ma tana daga cikin nauyi da yake kanta, daga cewa duk lokacin da jam'iyyar za ta samu matsala dole ta zo ta waiwaya ta duba menene matsalan kuma ta dauki mataki. So wannan ba wani sabon abu bane, kuma ba wannan shine maniniya na cewar jam'iyyar tana cikin rikicin da ma ba za ta iya farfadowa ba.
To kana so ka ce ma al'ummar Najeriya kenan shi shugabanci na Adams Oshiomhole da sauran mukarraban sa su ne suka yi ba daidai ba a jam'iyya shi yasa kuka kokarin kuka ga kuka cire su
eh to ai idan karbi ana gyara dole akwai matsala ne zai yi wa gyara ba matsala wannan abu ne da kowa ya sani dole ne idan aka samu matsala ko min kankancin matsalan dole ne a dauki matakin gyara wannan kuma shine abin da ya wajaba akan shugabannin jam'iyya na koli
idan ka yi maganar matsala da kake cewa an samu a jam'iyya akwai rahotanni da dama da suke nuna cewar shi uban tafiyar taku wato shugaba Muhammadu Buhari shine ummul haba'isin duk wannan matsalar ta jam'iyyar taku me zaka ce dangane da haka
wannan ba gaskiya bane wannan duka abin nan shagube ne kuma wannan wasu ne kawai suke fada saboda wani manufar su daban ai shi shugaba Muhammadu Buhari dan jam'iyyar APC ne kuma shine jagoran jam'iyyar APC amma dukkan yan Najeriya ne suka zabe shi shugabanci da yake shugabancin Najeriya ne so kuma ka san a matsayin sa na dan jam'iyyar APC shi ma dan majalisar koli ne na wannan jam'iyyar wanda kuma yana daga cikin nauyi da shi ma yana taya kansa idan lokacin da ya gabarna a jam'iyyar dole ne shi ma kaman sauran yan jam'iyyar ya sa baki amma ba wai dan akwai matsala za a ce shine kirkiri matsala ko kuma shine ummul haba'isin matsala wannan duka soki buruzu ne wanda idan ka duba wanda suke fada haka duka suna da wasu manufofin su ne daban wanda ba manufa na dan jam'iyyar APC ba
Reda Yusuf Aliyu Harande a tattaunawar sa da shugaba mai riko na jam'iyyar APC Maimala Bunyi Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin Matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. Kamar yadda kuka sani a cikin makon da ya gabata, shirin namu ya kawo muku wata hira da wani matashi mai suna Shamsuddin Muhammad. Wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. Sai dai saboda yadda cutar coronavirus ta mamaye duniya, a yanzu yana koyar da ɗaliban nasa ne ta yanar gizo. Malam Shamsuddin ya fara yi mana bayani kan yadda yake fama da wannan sabon tsarin na koyarwa ta yanar gizo kamar haka.
Yanzu din nan ma ban dade da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullun sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne koyar ban koyar da su a sati ta yanan giza-giza muke yin komai da komai yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan giza-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani mai zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato classwork shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa abun kawai yayi tsari gaskiya sosai ba abin da ya canza
ya kuma bayyana mana irin kalubalen da yake fuskanta a yayin wannan sabon tsarin A yau za ku ji ƙarshen hirar da abokin aiki na Mahmud Lalo yayi da shi inda zai bayyana mana yadda yake mu'amala da mutanen gida yayin wannan annoba da kuma irin abubuwan da yake yi domin ɗebe ma kansa kewa bayan ya gama koyar da ɗaliban nasa ta internet
ina kira ƴan uwa da abokan arziki ta yanan gizo-gizo an ga fuskar su su ga fuska na in ce musu to da Allah su zauna gida saboda mu ga abin da muke fuskanta kuma su zauna gida saboda kare kansu saboda wannan ita cutar nan gaskiya ce kuma ba mu san Allah ya kare mu kuma ya sa dai ba zai muni ba yanda ya muni ba zai muni a can gida ba yanda ya muni anan
koya yana mu'amalarsa take da makwabtansa musamman ma a wannan yanayi da ake fama da cutar ta coronavirus wacce ta sa aka ce kowa ya zauna a gida
to ka san mu'amalan mutanen mu da mu'amalar su turawa da ban yake gaskiya ina so in ce da nazo nan ina zaune yanzu a wani inda nake zaune yanzu gidan sama ne kuma yana da in ce hawa wajen 7 wato akwai kuna ko in ce inda apartment sun kai 100 haka amma abin mamaki shine gaskiya ni tunda nazo ban san waye makwabci na ba ban san waye in na fito kama ga mutan shi bature da yake in abu bai hada ka da shi ba ko kallo kowa dai yana da mu'amalan shi ne kan
kawai abin da yake gaban shi. Amma sai abin mamaki shine wancan makon da ya gabata, wato sati da ya wuce, na fito zan je dan siya abin da zan siya saboda dan samu abin da zan jefa cikin ciki na saboda abin abinci da ya kare. To ina fitowa na haɗe da mutane wajen uku. To ganin nan zan fita dan samu abin da ni ma zan siya saboda an dan ce yau ana iya dan fita a samu. Duk wanda ka gani sai ya dan maka hello irin saboda kowa na kewa, mutane suna son mutum na ma son ya ga mutum ma amma ya rasa ganin mutum. To in ka ga mutum yanzu irin wannan lokacin zaka so ka dan ce mai sannu dai, ka dan ji dadi dai kama mutum magana. To amma gaskiya abin nan dai da na lura na kan corona nan ya kara sa mutane su san darajar mutane. Dan dai ina nan yanzu na fu zama na dai nan da nake din nan, duk wanda na fito yanzu na ganshi ma babu wanda zai maka magana ko hakan gaban shi yake saboda ba abin da ya dauka. Amma yanzu da kaga mutum kan hanya sai ya dan daga maka hannu saboda ba kamar kana son kaga mutanen ma baka ganin su. In zan yi magana da ƴan uwana da abokan arziki ko kuma masu aiki wanda muke aiki tare da su, ba mu haduwa fuska da fuska sita yanin gizo-gizo.
Na kuma tambaye Shamsuddini abubuwan da yake wajen ɗebewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da ɗalibansa ta yanin gizo.
To a zahiri shine gaskiya yanzu dai daman ni ma'abocin son motsa jiki ne, amma tunda abin nan ya fara ina dan zuwa inda muke dan gym da sauransu, amma ko ina an rufe yanzu. In dai kana gida sai dai ka dan motsa jikinka, kana dan daki, kana dan sama kasa kaza 1 2 3 4 5. Abin da dai kawai lokaci ma dariya nake ba kai na wasu abubuwan da zai yi ni kadai dan kawai in ba dan sa kai na dan ji dan dadi saboda kada kasance ina cikin kewa sosai. So ina dai abubuwa da yawa na motsa jiki a nan daki, wani lokaci kuma dai duk da dai ba a baka shawaran ma kama fita ba dai ina dan sauka kasa dan zagaya gidan da nake zaune.
To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia dake nan Amurka. A kuma gaida abokin aiki na Mahmud Lalu. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Dahiru Meshami daga nan birnin Washington DC.
To sai a ci gaba da aiko mana sakonnin. Ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, annobar coronavirus ta ci gaba da hauhawa a wasu yankunan duniya. Inda yanzu haka ake da fiye da mutum miliyan 2,700 da suka kamu da cutar a fadin duniya a cewar kididdigar Jami'ar Johns Hopkins. Haka kuma akwai waɗanda suka mutu sakamakon cutar fiye da rabin miliyan. Amurka tana da kusan kashi 1/4 na adadin mutuwa da cutar a duniya da ya kai miliyan 3,200 da kuma waɗanda suka mutu fiye da 134. Iran ta bayyana cewa kuskure ne ya kai ga musababin kakkabo jirgin saman fasinja na Ukraine a farkon wannan shekara, wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutane 176 da ke cikin jirgin. Hukumar sufurin jiragen saman kasar ta Iran ta faɗa a yammacin jiya Asabar cewa an sami tangarɗa ne sakamakon wani kuskure da aka yi a wajen bibiyar tsarin daidaita na'urar hangen nesa. Masu zaɓe a ƙasar Poland sun fito jefa ƙuri'a a yau Lahadi, al'amarin da masu fashin baki ke bayyanawa a matsayin zaɓen raba gardama tsakanin shugaban ƙasa mai ci da kuma magajin garin Warsaw. A zuwan farko na zaɓen da aka gudanar a ƙarshen watan Yuni, ba a sami tabbataccen wanda ya lashe zaɓen ba. Shugaban ƙasar Duda ya sami kashi 43% ne na ƙuri'un da aka kada, yayin da Zaskowski ya sami kashi 30%.
Masu lalo da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya, da Leo Saliu da ya taimaka wajen hada shirin, da ma injiniya mu na wannan lasariyam Baba Yakubu Makeri ne ke cewa an huta lafiya. Assalamu alaikum.